Bà chi mày dán khẩu giả. A yayin da aka so mu daura haramincin karar babban zaben Najeriya na shekara ta 2023, ana ci gaba da tafka muhawara kan tsarin karba-karba da yankin da zai karbi ragamar shugabancin kasar.
Wannan gangancin da zamu tsalle na biyu bane, yanzu zamu tsalle na uku, shine a dauki mulki a baiwa.
Jama'a assalamu alaikum. Duk da yake dai har kawo yanzu jam'iyyun siyasar Najeriya ba su kai ga bayyana 'yan takararsu ba na zaben shugaban ƙasa mai zuwa, alamu na nuni da cewa akwai yiwuwar 'yan takarkarun su fito daga yankin kudancin ƙasar domin zaben wanda zai gaji shugaba Muhammadu Buhari dan yankin arewa da ya kwashi tsawon shekaru 8 bisa karagar mulkin ƙasar. Wannan lamari na kokarin juya akalar mulkin kasar zuwa yankin kudu bisa tsarin karba-karba yana ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin 'yan kasar, inda tsohon dan siyasar Nefo Hussein Garibo yake ganin babu dalilin da zai sa 'yan arewa su bari mulki ya kubuce musu, domin kuwa a siyasa ai sarkin yawa yafi sarkin karfi.
Yaranmu, ina mota na ga an sauke yaranmu an daga idansu a rana, suna kallon rana sama saboda za su tafi kasar Ibo, ake gane musu azaba. Haka can za a je a ran musu abin tofa musu ya wace ina Boko Haram. So amma yanzu ba a yi, mun yadda muna shan wuya, wannan ba ni da ja. To amma idan muka sake komawa ruwa, wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu bani, yanzu za mu yi tsalle na uku, shine a dauki mulki a baiwa. Ni banna suka dan kudu ya fito, dan arewa ya fito, a kowace jama'iyya ai primary election a zo ai zabe wanda Allah ya ba shi ya tsira kuriya, a mutane ai sun suka zaba kuma ko me shafe su suka ji, amma a ce an yi zonin an bai wani guri, wai wani guri ba su da haƙi, kuma kasar su ce suna da yanci wata akan me.
To sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau yana da ra'ayi bamban, domin a ganin sa maslahar zamantakewa ya kamata a baiwa muhimmanci a tsari irin na Najeriya.
Wato ya kamata shimfiɗar da zan yi, mu yadda sai yanzu a ƙasar nan muna da ƙaiƙayin yadda da juna, kuma tilan ne tunda Allah ya haɗa mu ƙasa guda, mu yi duk da zamu a hankali na yadda da juna ɗin nan, mu rungumi juna, wato kowa a bashi dama ya ji cewar da ƙabilarsa da addininsa da yankinsa su ma 'yan Najeriya ne, kuma a basu dama. Kaga dai president misali in ka zaɓe shi daga kowane yanki ma ba wani fitaccen riba da garinsa suke ci da ta fita kowa. Yanzu President Buhari yana shekara 6, talakan daura yana nan a talakansa dai yadda ya tabbi shi. Ko in ka tauki Jonathan, in ka je Yenagoa ƙauyensu, har yanzu talakan Yenagoa yana nan a ƙauyensa. In ka je Abeokuta, Obasanjo ya yi, Shagari ya yi, har gobe in ka je ƙauyen Shagari akwai talakawa masu wahala. So abin da farko da ni muke kira 'yan Najeriya mu gane shi ne, kada mu ta rigimar sai ɗan gari na, domin in ɗan garin da aka yi zama bai aiwatar da abin kirki ba mai amfaninsa. A'a, mu kalli me za mu fara tunani da zai haifar da yarda da zaman lafiya, tunda har yanzu riri ta tafiya ta mu muke haɗuwar nan da aka yi mana wanda ba ta fi shekara 100 da ɗori ba, an haɗo kudu da arewa gabas da yamma an ce Najeriya ce. So abin da ni ne yadda da shi shine mu yadda da wannan karɓa-karɓa yadda za mu yadda da juna. Idan ka ɗauki arewa, mafi yawancin mutanen arewa musulmi, in ka ɗauki kudu, in ka sa za ka yi mafi yawa kiristoci ne. To ba yadda za ka tsinke wannan rayuwar ta addini daga rayuwar siyasar mutane. Idan ba ka ririta wannan kudu da arewan ba, za ta zo ta zama an kalle ta matsayin musulmi da kirista, to wannan zai zama mana illa.
Na fahimce ka dai kenan, kai kana
goyon bayan
karɓa karɓa kamar yankin arewa ta yi a miƙa ma.
To amma ya zama na cewar kowace jam'iyya ta kalli yanayinta. Yanzu a APC misali, ɗan arewa Bahaushe musulmi ya shekara 8, mu jingine zancen ya yi daidai ko bai daidai ba, ya iya ko bai iya ba, wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilinsa. Amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci, domin idan ka haramta masa wannan ba za ka hana shi ji a ransa cewa wato shi ba kowankwa bane kenan kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda ya daga dan ya tsaye ce a ba a dinga bashi dama shi ma saurare shi kada ai amfani da kalmar nan ta Bahaushe sarkin yawa ya fi sarkin karfi in ma kana da yawa to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci
a ra'ayin mai sharhi akan lamuran siyasa Bashir Baba akwai wani babban abin lura a tafiyar siyasar Najeriya
ba wani abu ne ja wannan ba mansali duk al'ummomin Najeriya arewa ce kadai ba ta da alƙibla dan arewa kadai ya samu mulki in ya samu mulkin kuma abin ban takeici bai ko san menene zai yi da shi ba akwai sauran al'ummomi abokanan zamantakewar mutanen arewa akwai abin da ake kiransa blueprint wato kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummomin su da kuma bukatun shiyoyin su amma dan arewa haka yake zaune kara zube ba ko alƙibla sai dai kamar yadda nace neman mulkin in aka samu mulkin ko ba a san me za a yi da shi ba ga kungiyoyi nan masu kiran kansu masu tutiya da rajin kulawa da al'ummaran arewacin Najeriya irin su ACF da iri-irin su taron tsintsiya ba shara
a makon nan da ya shige ne mata suka yi tururuwa a majalisar dokokin Najeriya a wata zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su akan kin shigar da wasu bukatun su da majalisar ta yi a cikin kundin dokokin kasar musamman waɗanda suka shafi sha'anin zaɓe da siyasa matan na Najeriya na bukatar majalisar ta yi wata doka da za ta ba su kashi 35% na mukaman siyasa da na jam'iyyu da kuma wasu dokoki da suka danganci zama ɗan ƙasa ko ɗan asalin yanki to sai dai a ra'ayin masani kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero da ke Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akwai batu a ƙasa a cikin wannan bukata ta matan
idan kace zaka warewa mata wasu kujeru matsala ta farko ita ce waɗanne ƙananan hukumomi za a warewa mata waɗanne ne za a barwa maza ko kuma a bar su na buduka matsala ta biyu idan ba a samu mace ba wacce take da sha'awar ta tsaya take da niyya kuma ta cancanta ta tsaya a wannan ƙaramar hukumar shikenan wannan ƙaramar hukumar ta yi asarar kujerarta ko kuma a'a in an rasa namiji ya hau to ba dama indai aka sa a tsarin mulki shikenan ba dama kaga a dalilin haka bai kamata kenan ka sa a tsarin mulki ba
har yanzu dai a makon da ya gabata majalisar dokokin Najeriya ta yi watsi da bukatar da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya aiki mata na yin gyara tare da cire sashe na 84 na dokar zaɓe da ya tilastawa dukkan masu riƙe da mukaman siyasa yin murabus idan har suna bukatar tsayawa takarar zaɓe tsohon ɗan majalisar wakilai Nasiru Garba Ɗantiye ya ce majalisar na da hujjar ɗaukar wannan matakin
dama su ma 'yan majalisar suna da tasu bukata ai wannan ya yi daidai da bukatar su cewar za su tsaya takarkaru da wasu daga cikin mutanen nan da ya kamata su sauka daga office idan suka bari suka yi takara da su suna kan mulki to akwai matsala su ma dalilin da yasa suka toge idan suka ce to ba su yadda ba za su yi ba
kenan ba za a iya cewa ba dan a tsaftace tsari suke wasu maki
sun yi amma ka san mu kasan nan muna amfani da damammaki da doka take bayarwa sai mu kara da shi sai mu kawo bukatun mu in dai har an yi aiki da shi za a ga canji amma matsalar ita ce kasan nan muna da dokoki masu kyau dokoki na hankali amma matsalar ita ce ba ma aiki da su
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Sale Shehu Ashaka Kimbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.